تحسنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل من ذكر أو أنثى بعضكم من بعض. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله، والله عنده حسن الثواب.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا وحبيبنا محمد على آله وصحبه ومن تبع نهجهم ووالاهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم، وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. تهوى الحمد لله كرم دجي دغوديا الله وديا دهرشم da gafafuwanmu da kuma ainihin siffofinmu gabaki ɗaya zama yana gode wa Allah. Mun gode masa bisa ni'imominsa waɗanda ba za su ƙirgu ba, da kuma ni'imar musulunci da ni'imar watan Ramadan wanda ya ba mu iko muka azumci kwana 23 a ciki. Yau kuma muna ɗauke da na 24, muna roƙonsa ya ba mu ikon kaiwa lafiya, kuma ya sa duk ibadun da muka yi a kwanakin baya cikin wannan wata duk karfafe ne a wajensa, kurakuren da muka yi kuma duk ya yafe su. Ya ba mu ikon kuma kammala sauran kwanaki da ya saura na Ramadan da sauran watanni na shekaran gabaki ɗaya cikin lamana da wadata da lafiya da kwanciyar hankali. A jiya mun kwana a cikin suratu Ali Imran, Ubangiji yana yaban waɗanda suke yin tunani a cikin halittar sama da ƙasa, kuma suke tunani cikin halittocin Ubangiji duka, ke cewa Ubangiji bai halicci waɗannan dan wasa ba. Allah bai halicci ƙasa dan wasa ba, bai halicci sama dan wasa ba, bai halicci rana da wata dan wasa ba. Ya halicci komai dan ya sanar da ikonsa da girmansa da kaɗaitakansa. Ubangiji yana yaban waɗannan masu tunani da bauta masa a cikin tunani. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa la ibadata ka tafakkur, babu san da kai tunani. Wani hadisi kuma Annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa tafakkuru sa'a, tunani na awa daya khairun min ibadati sana, ya tamki ibada na shekara. A wani ruwayan kuma na 70 sana na shekara 70 akan wannan ne ake ba da kissa na Abu Hanifa yana yaban Imam Shafi'i ko yaushe yana yawan yaban sai yana cewa mutum ne mai addini mutum ne mai tsoron Allah mutum ne mai wara to shi Abu Hanifa yana da ya karama amma irin yaran nan kanana masu hankali masu wayo to wata ran sai Abu Imam Shafi'i ya kawo Abu Hanifa ziyara da ta ji labari sai ta ce masa to ga mutumin da kake taya wannan ya zo ka bani dama ina so in kwana kusa da ɗakinsa dai in ga irin ayyukan da yake yi da daddare in koyi ne da dare aka kawo Imam Shafi'i abinci ya ci ya sha ruwa sai ta ga ya kwanta ya cinye abinci duka ya sha ruwan sanyi sai ya kwanta bata ga ya tashi ya yi nafila ba ko kuma bata ga ya ɗauki talbi ya kalli sama sai yana addu'a ba da safe sai ta ce babanta kai wannan baƙon da kake ya wannan ba mutumin kirki ba ne ba mutumin Allah ba kawai an kawo masa abinci ya cinye gaba ɗaya ya sha ruwansa sai kwanta ya ta bacci da asuba kuma ya tashi ya sallah ba alwala saboda ita tana ganin lokacin da ya kwanta nan yana bacci ne kuma da ya tashi bai alwala bai sallah sai saboda haka ta ce tashi kawai ba alwala ya tashi ya sallah shine Abu Imam Shafi'i ya ji maganar nata sai ya tashi yana dariya yace ai jiyan nan ba bacci yayi ba ya kwanta ne yana tunani bayan ya ci abincin nan daman yana da alwalansa sai kwanta yana tunani akan hadisin manzo Allah guda ɗaya hadisin nan kafin ayi as-salatu nan daga lokacin da ya kwanta kafin ayi as-salatu sai da ya fitar da matsaloli na fiqhu guda 100 a ciki ita saboda haka ba bacci yake ba yana tunani ne akan abin da annabi ya faɗa kuma yana fitar da hukunci na shari'a a ciki har guda 100 to kaga wasu dan kaga ma dan kaga bawan Allah ya kwanta karka ce to kaga mutumin nan shi banda bacci ba abin da yake yana tunani ne cikin Allah ko cikin hadisi ko cikin Qur'ani ko cikin sifofin Allah ko cikin kaurin da sauransu dai ya samu isa zuwa Allah to kamar yadda muka faɗa a jiya an ce annabi sallallahu alaihi wasallam za mu maimaita in ya tashi da daddare yayi alwala yakan karanta wannan ayoyi na ƙarshen suratu Ali Imran yana da kyau mutum ya tashi ya farka in bai haddace su bai rubuta ya ajiye kusa da shi in ya tashi ya ɗauka ya karanta in kuma ya haddace ya karanta su saboda koyi da manzo Allah tun saboda kuma neman addu'a sarki ya tabbata gare ka faqina kafirar da mu azaban nar azaban wuta ربنا أبنجي ممن تدخل النار وانك شجر وتا فقد أهزيته كاولا قنتاشي وما للظالمين باب تاجري من أنصار دا قوائن دا ذاتو خناسو شجاو وتا ما وانت بي أنا كافري شجاو وتا رانا لا يغير عران انتاشا القيامة أبنجي يتمنى ربنا أبنجي ممن معنا ينا بعد العبار أبند مؤمني تكفتا ya rabbana ubangijinmu inna sami'na munadiyan mu mun ji mai kira mutane bil imani da imani da Allah da manzansa wa huwa muhammadu shine annabi muhammadu aw alquran ko qur'ani fa amanna sai muka yi imani da shi shi kuma annan an aminu da rabbukum cewa ku yi imani da ubangijinku fa amanna sai muka yi imani da shi da abin da yake kira zuwa gare shi mun yi imani da shi annabin kuma mun yi imani da abin da yake kira zuwa gare shi rabbana ubangijinmu fa da sababin imanin mu nan اغفر لنا تغفرت لنا ذنوبنا اي ذنوبنا ذنوبنا كبائر من يلفكم ده ما كايتا دوك تغفرت لنا سيادي منسو وكفر لنا كما ثم تكنكري منسو me kankanin laifi aka ce kaman kallo abu haram karamin laifi wanda ko kuma sumba ta sumbaci matar da ba nasa ba ka yi mata ce ko a hannu ne ko a baki ne duka ɗaya ne ko a ina in dai ba mata ba nasa ba ne kai mata ce wannan laifi ne amma kananan laifi ne wanda an tambayi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ne yake kankara ce su idan kai alwala irin wannan laifukun ka kai alwala kai raka'a biyu da Allah ka su shi kenan wannan laifi ya kankare amma ka bajin kaman kai zina ha babban laifi kaman zina kaman sata kaman shan giya kaman fashi da makami da sauransu wannan in ka tuba kaman yanda na faɗa kwanakin baya idan ba haƙƙin wani a ciki to Allah zai yafe maka shi gabaki ta inda haƙƙin wani kuma to Allah zai yafe maka naki janibi ba zai tambaye ka ba amma mai wancan haƙƙin shi kuma in ya zo ranar lahira yana neman haƙƙinsa a wajenka to Allah zai maka shari'a a kai in ya yafe maka to shikenan Allah ba zai tambaye ka kowane laifi shi yasa zunubi yana da hannu biyu ne akwai wanda tsakaninka da yadda ubangiji ba haƙƙin kowa wannan tana tuba mubasharatan Allah zai yafe maka shi akwai mai fuska ɗayan wanda shi ne nake maka akwai haƙƙin ko uwa ko uba ko miji ko malami ko siriki ko kuma ɗan uwa ko kuma makoci ko kuma wanda ka sa shi kuɗinsa ko ka ci amanansa ko ka zanta damfare shi ko kuma wanda ka nemi matarsa ko ka nemi ɗansa ko kai abubuwa da irin waɗannan to wannan sai wa mai haƙƙin nan ya ce ya yafe ba amma idan Allah ya ga dama yana iya biya maka wannan haƙƙin mata falalansa amma ba ƙaramin ibada za ka yi ka koma ga Allah ka samu wannan daraja wanda Allah zai biya maka wannan bashin ta falalansa in ba haka ba dole sai an tambaye ka ranar tashin alkiyama Allah ya rufa mana su wa tawaffana ubangiji in ka tashi karɓar rayukanmu to ka karɓi rayukanmu ma'a jumlatal abrari tare da tarin mutanen kirki su ne annabawa da managarta karka karɓi rayukanmu cikin mutanen banza cikin fajirai cikin fasikai cikin kafirai cikin munafikai karka rayukanmu a cikinsu ko tare da su ka karɓi rayukanmu tare da mutanen kirki annabawa ko salihai waliyan Allah ko kuma mu'mini mutanen kirki ne amma kan ka tafi rayukanmu wajen mutanen banza shi yasa ake so tunda kai ba ka san sanda ubangiji zai kafirar naka ba kuma ba a gaya maka ba kuma ba shawara za a yi da kai ba ake so ka yawaita zuwa wajen alheri ka yawaita zuwa wajen alheri kuma in a gidanka ne ma ka yawaita alheri saboda in ka ce ta zo ma ta same ka cikin mutanen kirki ko kuma tana yin aikin alheri amma in kullum kana zuwa wajen mutanen banza ana harkan banza da kai in ba ka ci sa'a ba za a tafi ranka cikin mutanen banza kuma idan ranka ya fita cikin mutanen banza to a cikin mutanen banzan za a tashe ka ranar tashi ba zai yiwu a karɓi ranka tare da mutanen banza kuma a tashe ka tare da mutanen kirki ba sai a hali ɗaya misali musulmi ne yake ƙasan arna Allah ya zaune da shi cikin arna inda ba musulmai kuma Allah ya sa arzikinsa a nan ne da zuriyarsa don Allah yana kai mutane wani lokaci wata kasa kai zauna a can amma kuma yana riki da musuluncin sa ya kiyaye addinin sa ya kiyaye dokokin Ubangiji da sunnar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to kuma mutuwar sa ta zo anan to wannan Allah zai tace shi a cikin mutanen shi zai tace shi a cikin mutanen banza ko kuma kafirai ko kasan kafirai da yake to Allah zai tace shi a cikin mutanen shi Ubangiji Rabbana wa'tina kabamu ma wa'adtana bihi abinda kai mana alƙawari da shi ala alfinati rusulika a bisa harshen manzanninka nan da suka zo da dama suka wuce kai mana alƙawarin cewa in mun bi ka mun bi annabawanka mun kiyaye dokanka mun kiyaye dokokinka za ka ba mu rahama a duniya kuma za ka ba mu rahama a lahira za ka kiyaye mu daga azaban kabari da fitinansa da matsarkacinsa wannan alƙawari da kai mana Allah a bisa harkar annabawanka suka gaya mana muka gaskata to ka ba mu shi mun san kai mai cika alƙawari ne ya Allah wala tuzina kar ka kunyatar da mu kar ka wulakantar da mu يوم القيامة رانا تاشا القيامة إنك لا تخلف الميعاد كيف تصاف القوي تاشا القيامة ترك بام الدنيا كذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول دوان دع الله يأتي مكة ليتي الدنيا يرفع مكة أثيري الدنيا أن الله يرفع مكة أثيري الدنيا وبذي كنية تاشا ونن ليتي الآخرة shi yasa aka ce idan mutum yayi laifi sai ya kasa shi Allah sai ka ce da daddare ko da rana amma ba wanda ya gansa ba a so kuma ka fito ka zo kana cewa mutane ai ga abin da kai jiya na laifi ga shi jiya ta sha jiya ko kuma jiya ka yi neman ma ce ko ka yi kaza ko ka yi kaza ka yi kaza kana gaya abokananka kana yin kamar alfahari duk wanda ya yi laifi da daddare ne ko da ranar shi kadai Allah ya rufa masa asiri ba wanda ya gan shi kuma ba wanda ya yi sannan ya fito fili ya dinga gaya mutane cewa ga abin da ya yi jiya ga abubuwan da ya yi jiya dan ya nuna alfahari ko kuma dan ya nuna shi yana da farin jini wajen mata ko wani abu Allah ba zai yafi masa wannan laifin ba sai ya tambaye shi ranar tashin hankiya duk wanda yayi wannan Allah ba zai yafi masa wannan laifin ba zai tambaye shi ranar tashin hankiya ba a gaban mutanen da suka ci mutanen da ka gaya inna Allah la yuhibbul jahra bis-su Allah baya so ana bayyana laifi kaga yin laifin babban laifi ne ka yi laifi ka yi saƙo laifi ne ka bayyana shi kuma ya fi shi laifi don kamar kana cewa Allah ne Allah to ka hana ni wannan abu ka ce karɓi ne to ga shi na yi kai abin da ka ga dama da ma'ana kamar kana na fito na fito ne da Allah Allah baya son mai yin haka shi yasa Allah zai kunyatar da mutumin da yake wannan a ranar lahira sai yasa a nan mumini suke neman Allah kamar yanda ya rufa musu don mutane in za a ɗauki mutum a zazzage shi a kasuwa to za ka ga ba za a saye shi kobo ba saboda laifukan amma Allah ya rubuce ka da asirinsa ya rubuce ka ya sa maka suturansa ya rubuce ka mutane ba sa ganin wannan laifin ba sa ganin suturan nan suna cewa kai wani ne ko a ce ana ce da kai ranka yayin da ana ce da kai alam gumuru ana ce da kai alramma ana ce da kai akramakallah dan duk ba su san laifin ka ba da zaran sun san laifin ka wannan akramakallah an jefar da shi wannan alhajin da wannan ranka yayin duk jefarwa za su yi wannan dan iska amma Allah ya rufe ka yayi maka rufin asiri to wannan rukun asirin ku ci gaba da shi shine tuba zuwa Allah da komawa zuwa Allah da neman rahaman Allah da bin dokokin Allah cikin abin da ya saura na rayuwa fastajaba lahu sai ubangiji ya amsa wa mu'minai yayin da suka yi wannan addu'a suka roƙa ma'ana duk wanda yi wannan addu'an Allah zai amsa masa duk in ka roƙi Allah da wannan addu'o'i a matsayin ka na musulmi mu'mini Allah zai amsa masa shi yasa annabi yake yawaita karanta shi da daddare kuma ake so musulmi din ya ringa yawaita karanta shi saboda ya samu rufin asirin Allah a duniya da lahira yake anni cewa ni la uzidu bana ya saddako wofin saddako bai amala amalin amala amili aikin wani mai aiki minkum daga cikinku min dakarin autunsa namiji ne ko mace ba'dukum min ba'din shakinku daga tashi aka ce wannan ayan akwai ummuna Musalima matar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta kawo kuka wajen manzo Allah ya Rasulullah yaya bana jin Allah yana ambaton mata a wajen jihadi da kuma sauran ayyuka su haji sune ne sai maza ake sai yawan ambato ba ambaton mata kuma ga matan su suna yi suna fita jihadi ko bayan jihadi da su suke dafa abinci su suke jinyar marasa lafiya su suke yin abubuwa kuma aikin haji suna yi sadaka suna yi sallah amma Allah ban jira abin su shine ubangiji hijira kuma mata sun yi mata da yawa sun hijira daga Makka zuwa Madina ban ji an ambace su ba sai Allah ya saukar da wani yace wani namiji ko wata mace da ta yi aikin alheri kowanne iri ne Allah baya jefar da wannan aiki na da take yi na alheri ko wannan aiki na shi da yi na alheri sai ya saka masa da shi a ranar tashi alkiyama yake shashin ku daga shashi ne ma'ana shashin ku kuma daga shashi ne ko kuma shashin ku ƴaƴan shashi ne shashin ku mazan shashi ne shashin ku kuma sarkar shashi ne in ji ubangiji madaukakin sarki allazina hajaru yace kaga wa'annan da suka fita daga gidajen su daga Makka suka yi taura zuwa Madina ko kuma aka fitar da su da karfi da yaji min diyari min daga gidajen su wanda aka haife su a ciki ko kuma suka girma a ciki aka fitar da su da karfi wa kuzu aka ci musu zarafi aka ci musu aikai musu wulaƙanci aka ci mutuncinsu duka saboda ne su sabili saboda suna rike da addini na aka yi musu wannan wulaƙancin in ji Allah saboda imaninsu da Allah da biyayyarsu da Allah aka yi musu wannan wulaƙancin to ubangiji ya ce wa qatalu suka yi jihadi na kafirai wa kutilu aka kashe su saboda Allah ubangiji yake la asiranna wallahi zan tankare anhum dabarun sayiatihim zan lilfe kukurin kukuren da suka yi zan lilfe shi ba zan tambaye su shi ba ranar tashin alkiyama wala udkhilannahu kuma wallahi zan shigar da su jannatin aljannatai tajri da take gudana min tahtiha daga karkashin itatuwan jannan al-anhar ƙoraman nan na madara da na zuma da na giya da take gudu a karkashin bishiyoyin aljanna suna gudu sai dai ta kawai ta ce kana so sai ka ga kofi shi da kan ka san aljanna ba a yi su take suna son madara sai ka ga kofin ya tashi tak ya je ya je wuta ya kawo maka ya ajiye maka nan in ma ka ce a'a ka sa mun a baki sai kofi ne tashi ki ga baki ba wahala a aljanna banda jin dadi duk abin da kake so duk abin da kai sha'awa zaka same shi a aljanna abin da kai duk awan sa a duniya baka samu ba in kai sha'awar sa a aljanna zaka same shi zai zo maka shi husnul sawab sawaban la jani daga ubangiji na ayyukan da mutane suka yi wannan shine za ba wannan fa ubangiji yana ba mu labarin wanda suka yi hijira daga makka aka kore su daga makka suka je madina aka kuce su aka kashe su saboda addinin haka a yanzu ma idan saboda addinin ka aka fitar da kai daga gidanka aka kore ka saboda ka bar addini da ka sani na Allah na gaskiya ka koma wani addini na ƙarya ka ja sai kai hijira daga wannan garin kai taura ka koma wani gari don gudu da imanin ka to ka shiga cikin wanda wannan ayan take magana a kan in dai saboda Allah ne ka gudu da addinin ka ka gudu ka bar gidan da aka haife ka gidajen da kake mallaka dukiyar da kake da shi duka to ubangiji ya ce baya wofin tattara wanda ya abu saboda komai kankantarsa da ta ba wa Allah ubangiji yana girmama abin da kai ta kuma baka ji shi ya sa annabi ya ce ku kiyaye shiga wuta ko da tsarin dabino ne tsarin dabino ka ɗauka ka bayar saboda Allah wannan tsarin dabino sai ya hana ka shiga wuta a ranar lahira saboda ta bayar saboda Allah to wannan duka shine ubangiji yake gaya mana na kuma gashi kafiri ne bai san Allah ba ma balle ya bauta masa ko kuma ya ce shi musulmi ne amma fasiki ne ba abin da baya yi shine shan giya shine caca shine luwadi shine zina shine komai gidan mata nashi ne shine duk ya tanadi waɗannan abubuwa yace to irin waɗannan mutane din ji Allah kar wannan hali nasu ya yaudare ka yayin da zaka ga musulmi wanda kullun yana lazamtan masallaci riga ma da kareke da shi abinda zai yi ce fa ne ma bashi da shi sai an bashi ko kuma moton ta tsohuwa kullun sai an tura baban Usman eh da Allah ba tsira moto na ne mutu ku zo ku samu hannu a tura ana Allah 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 ta tashi yaje yayi da kwandoya yana gumi shakkaf idan zannan ta yi gumi yana kogewa yana zubarwa amma ya ji Allahu akbar sai ajeje alwalaye sallah Ubangiji yana cewa kar halin wa'incan la yughrannaka taqallubuhum zuciyoyinsu nan da samun dukiyoyinsu da abubuwansu na duniya kar ya yaudare ka kar ya sa ka ka manta da Allah ko ka zaci wannan shi ne abinda Allah yake so Ubangiji yace mata'un qalil jin dadi ne dan kadan wanda biloniya ne kuka ji ya gauna har yanzu bai mutu ba a duniya babu shi wanda biloniya ne kuka ga ya mutu an dauki ko da dala 10,000 an binne shi da shi babu shi duk dan jin dadi ne kadan ko shekara yayi 80 ko 60 ko 100 amma ne a ƙarshensa zai mutu kuma zai bar wannan dukiya zai je lahira zai tarar da Allah yana jiransa da wannan ayyukan nashi yayin da kai ma da kake sallan kake zaune a masallacin kake azumin kake zakka ko baka zakka baka da shi ma da kyar ma kake samun kuɗi ku yi ce fani da iyalinka kullum hayaniya har kai da mai ɗakinka har akan kuɗin ce fani duka dai za a tafi Allah ya tanada maka abin da bai tanada musu ba Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa wallahi law balagati dunya inda Allah janaha ba'udin lama saqa kadirun ka asma'in fid dunya da darajar duniya ta kai a wajen Allah gwargwadon fuffuke daya ba fuffuke biyu ba fuffuke daya na sauro darajarsa da ya kai fuffuke darajar fuffuke daya na sauro a wajen Allah da kafiri ba zai sha ruwa ba a duniya ba zai samu ruwan da zai sha ba amma saboda ba ta da kima a wajen Allah ba ta da daraja a wajen Allah shi yasa ya ba wa duk fasiki ya ba wa duk kafiri ya ba wa duk munafiki ya ba duk wani fajiri ya ba shi kuma yake nesanta wanda yake so din shine musulmi mutumin kirki daga gare ta za a ba shi dan kadan dai kadan ya tafi ya zuwa lahira to shi yasa wato a ranar lahira su musulman ma fa ka sani musulmi ma mai dukiya to musulmi mai dukiya mai tsoron Allah wanda yana zakka wanda yana haji yana komai yana kiyaye wanda dukiyarsa daga halal ne ba daga haram ba dukiyarsa ta halal ya same ta kuma ya kashe ta ta halal to wannan ma wajen hisabi sai yayi jinkiri wajen shiga aljanna kafin balle ma a ce kuma dukiyar ta haram ce dan a lahira in zaka bada hisabi akan dukiya zaka bada shi ne akan kobo ba akan naira ba ma ba akan naira dubu ba a akan kobo kowanne kobo ina ka same shi ta yaya ka same shi kuma yaya ka tafiyar da shi za ta tambaye ka yanda ka same shi in yanda ka same shi na halal ne za ci to mun ji yanda ka same shi na halal to yanda ka kashe fa shi ma kai lissafi yanda ka kashe ka kashe shi ta hanya mai kyau shikenan ka kashe zaka sa to wanda ma suka yi mutumin girgin akan sai sun sai na Abdurrahman bin Auf wanda annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin asharal mubashirin bil janna ba amma duk da haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace yayi mafarkin dukiyarsa ta shiya ta sa shi yayi jinkirin shiga aljanna sai da Aisha ta rawaito wannan hadisin daga manzo Allah ta faɗa shi sai na Abdurrahman bin Auf ya ji labarin haka sai ya tashi yayi sadaka da dukiyarsa gaba daya yaje sai da yake tambayi sai da Aisha ta tambaye ta tace yace gaskiya ne manzo Allah faɗi haka tace eh lalle ya faɗi haka yaje yayi sadaka da dukiyarsa gaba daya yace abin da zai hana shi annabi ya shiga aljanna shi kuma yayi jinkiri da zai yi shi ne yayi sadaka da dukiyarsa gaba daya to amma saboda Allah bai nufe shi da rashin kuɗi ba a duniya kafin sati yazo sai Allah ya bashi ninkin sa biyu sai ya sake yin sadaka da su sati mai zuwa sai Allah ya bashi ninkin sa uku to saboda haka sai ya yi hakuri ya ce to wannan kuma abu ne daga Allah saboda haka sai ya ci gaba da wannan saboda haka wannan abubuwa duka yi ubangiji karka damu da shi karka ga wa'annan kana sha'awa kaga ka sai a jib yana shan raba yana gudu to kai kuma kana cikin gumi kana faskare karka yi ko karka yi marmarin wannan ka duba inda Allah ya kana dama akwai inda shi zai je yana gumi sai kuma kana shan raba din a lokacin kuma ba shi da kudin da zai sayi raba din kai wannan gumin da kake anan na neman halal ɗinka shine kudin da kake siya raban lahira raban aljanna da shi kake siya dan duk gumin ka da yake ga saboda neman halal ana rubuta maka ladani to saboda haka kar mu ce abinda ubangiji ya tana da mana ubangiji yace summa ma'awahu kana makoman su jahannama wutan jahannama ne wa bi'sal mihad ya munana makoma ko makwanci annihat shimfiɗa wanda shimfiɗansa ya zama wutan jahannama shimfiɗa ta munana Allah ya kiyaye lakin allazina taqu rabbahum amma wanda suka ji tsoron ubangijinsu suka kiyaye dokokin ubangiji wanda ya ji tsoron Allah bai da sakamako sai aljanna a ga da yana cewa duk wanda ya ji tsoron Allah ya hana kansa son zuciya to makomansa aljanna wa amma man hafa maqama rabbihi wa nahaa an-nafsa 'anil hawa fa inna al-jannata hiya al-ma'wa to in kana so ka samu aljanna to ka ji tsoron Allah me tsoron Allah shine ka nesanci abubuwan da ya haramta kuma ka aikata abin da yake ka aikata wanda zaka iya wannan shine tsoron Allah shine alamar tsoron Allah idan aka ganka kana nesanta kana tsantsani abin da Allah ya haramta to kai zubudu akan duniya ka nesanci duniyan nan ana cewa zurudu akan duniya ba wai ka gudu ka bar ta gaba ɗaya ba dan ka gudu ina za ka je ba a tafiya korina a duniyan dai ake amma abin da aka ce wai akwai zuhudul fara'id akwai zuhudul salama kamar yadda shi Qur'ani yake faɗan su zuhudul fara'id da zuhudul salama da zuhudul fadl zuhudul fara'id shine ka nesanci duk abin da Allah ya haramta ka yi zuhudin duniya duk abin da Allah ya ce haramun ne komai kyansa kuma komai daɗinsa komai yawansa kai baka so to wannan yana da cikin zuhudi da ake so musulmi ya yi shi da kanci duniya zuhudin salama shi ne ka nesanci shubahat wanda su waɗannan abubuwa suna kamanni da haram in kana yin su yau da gobe in baka yi sa'a ba za ka fada ga haram din amma su ba haram bane amma suna kai iyaka da haram saboda haka ake ce da su shubuhat kamar yadda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a nisanci shubuhat karra'iyar a haulal hima kaman mai kiwo ne da yake kiwo danga akan iyakar gona in bai sa'a ba zai shiga gonan wanda ya nisanci iyakar shi ya fi masa amma in ya tsaya akan iyakar in bai sa'a ba zai shiga to su ne waɗannan ake ce da su zuhudul fadl ba haramu bane amma in ka zauna kusa da su to za su kai ka ga haram to sai ka nisanci shine ake cewa zuhudus salam wanda saboda ka kubutar da kanka ga fadawa ga haram sai ka nisance shi akwai zuhudul fadl kuma wanda zaka nisance abu halal ne ba haramun bane amma zaka nisance shi saboda kar gobe ka rasa wannan da zaka yi ya kai ka ga aikata sako to shi yasa zaka nisance shi to wannan ana kiran shi zuhudul fadl halal ne kam kaman ka ce ba za ka ci abinci ba da nama to kaga ai nama ba haramun ba ne to amma kaga baka da kudin naman ne in ka saba kullum kana ci abinci da nama kuma yau ka zama baka da kudi to kar ka je ka fara kana cin bashi daga bashin karasa ka fara cin amana a'inci daga a'inci karasa ka fara sada ka fara kanya ka fara saboda ka rasa nama kullum sai ka je ka yi roƙon mutane kai ba za ka ce zama baka ci nama to waɗannan duk yana daga cikin abubuwan da mutum zai nisanta yana daga cikin tsoron Allah idan ka yi waɗannan duka Ubangiji ya ce lahum jannatin aljannatu ta tabbata ga masu jin tsoron Allah ba aljanna ɗaya ba aljanna bakwai ta tabbata ga kar ku manta a baya mun karanta cewa ardu hassamawati wal ard fadin aljanna ɗaya sai an nisar da sammai bakwai ɗin nan an miƙar da ƙasai bakwai ɗinnan sannan faɗin aljanna ɗaya to kuma kowanne sama tsakanin sama da sama akwai tafiyan shekara 500 kamar yadda muka faɗa a kwanakin baya kamar yadda ya zo a hadisi to Ubangiji ya ce halidina ga alhalin suna madawwama a cikin aljanna duk wanda ya shiga aljanna fa ba mutuwa bayan an shiga aljanna ba mutuwa sun san a lahira bayan an gama shari'a yan aljanna sun shiga aljanna yan wuta sun shiga wuta Allah zai ce a zo da mutuwa za a zo da ita a siffar rago sai a ajiye ta a tsakanin wuta da aljanna sai a tambayi mutanen aljanna kun san wannan sai su ce mun san ta mecece ita sai a ce mutuwa a tambayi mutanen wuta kun san wannan sai a ce eh mun san ta mecece ita sai su ce mutuwa sai a ce to a yanka ta sai a yanka ita ma mutuwa ita kanta sai a ce to yanzu ba mutuwa wanda suka shiga aljanna su dawwama a ciki wanda kuma suka shiga wuta su ma su dawwama a ciki Ubangiji ya ce wannan aljannan fa da zamu ba su nuzulan kayan gara ne da ake kai wa bako masauki ne da za a saukar wa bako min indillahi daga wajen Ubangiji wa ma indallah abinda yake wajen Ubangiji fa khairun lil abrar shine mafi alheri ga masu biyayyan Allah wannan kadan ne abinda hankalinka ne zai iya dauka aka faɗa amma abinda Ubangiji ya tanada wa masu goyen bayansa masu bauta masa ba zai kirgu ba Ubangiji yace wa inna min ahlil kitabi akwai daga cikin ma'abota littafi Yahudu da Nasara da man yuminu billah wanda yake imani da Allah kaman Abdullah ibn Salam ba wai duk Yahudu da an ce Yahudu ne kace a kafirai ne ba a cikin su akwai mutanen kirki wanda sun imani da Allah sun imani da manzon Allah kuma sun imani da annabi Musa sun imani da Tauratin kaman Abdullah ibn Salam shine yake wa ma unzila ilaykum da abinda aka saukar gare ku shine qur'ani wa ma unzila ilayhim da abinda aka saukar gare su shine at-taura da injila sun imani da shi hashidina suna masu tsoron Allah lillahi ga ubangiji suna masu tsoro gare shi suna masu bauta gare shi la yashtaruna ba sa musanyowa bi ayati Allah da ayoyin nan na Ubangiji ba sa koye gaskiya suna faɗan gaskiya suna bayyana sifofin manzo Allah da yake cikin at-taura samanan kalilan wani abu dan kadan inna allaha kisani ubangiji sari'ul hisab mai gaggawan hisabi ne wanda zai gama hisabin halittu gaba daya kaman daga karfe 6 na safe zuwa 12 rana an gama shari'a duk dan aljanna ya tafi na duniya fa ba na lahira ba 12 shidan ma na duniya kafin nan duk an gama an manta kowa ya tafi ubangiji ya ce ya wallazina amanu ya ku wa'annan da kuka imani da Allah da manzansa da ranar tashin alkiyama isbiru su yi hakuri bisa da'a bisa biyayya ku ringa hakuri akan yin sallah ku ringa hakuri akan azumi ku ringa hakuri kan bada zakka ku ringa hakuri kan bada aikin haji ku ringa hakuri kan fadan gaskiya ku ringa hakuri wajen rike amana ku ringa hakuri duk abin da Allah yake ku yin nan ku yi hakuri ku dinga yin sa kaman yanda ubangiji yake wa sabiru kuma ku kai matuƙa a cikin hakurin naku wajen jihadi da kafirai idan jihadi ya kama ku da kafirai ku dinga hakuri wajen jihadi kar ku ringa gudu daga wajen yaƙi inji ubangiji wa rabitu ku zama masu ribabi a cikin biyayyan Allah akwai hadisi na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana cewa shin bazan gaya muku meye ribabi ba suka ce meye ribabi ya rasulullah yace mutum ne da zai tashi da daddare yayi alwala a lokacin sanyi da ruwan sanyi kuma ya fita masallaci cikin sanyi kuma ya yi sallah tare da jama'a kuma ya jira wata sallan ta zo wannan shine ake kira ribab fi sabilillah to wannan duk yana daga cikin ribat ubangiji yace wattaqullaha kutsoran Allah la'allakum tuflihun dan in kun ji tsoran Allah to za ku samu rabauta a ranar lahira da abinda a ido bata gani ba harshe bai a kunne bai ji labarin sa ba za ku sani saboda haka mu ji tsoran Allah a koyaushe to alhamdulillah a yau dai mun zo ƙarshen suratu Ali Imran Allah yadda za mu tashi a suratu Nisa gobe bismillah Allah ya nuna mana
alkawar jama'a ne tambaya yana cewa shin tara gashi yana da kyau a musulunci
to shi ba tara gashin bane laifi dan manzo Allah yana barin gashin sa kamar yadda kuke karanta a sirarsa yana da gashi har yana sauka akan kafadar yana da gashi har kafadarsa yake sauka kuma yana aski kwaldin in ya tashi so ba wai barin gashin bane laifi in zaka bar shi ya zama zaka tsaftace shi ba dauda a ciki abinda yasa yawanci malaman mu na nan kaga suke tsananta akan barin gashi saboda wankan janaba ne ba za ka iya ka game shi da ruwa ya zamana dan in baka sa masa ruwa gaba ɗaya ya samu ruwa ba to janaban ka ba ta ciki ba janaban ka tana kullun kana sallah ne da janaba ma'ana baka da sallah to shi yasa suka ga abun nan saboda yanayin gashin mu kaman na nan a Afrika bakake saboda gashin mu a daure yake haka bai je ruwa da sauki wani mutane suna da kasalan yanda zai zauna ya zuba ruwan ya tabbatar ruwan ya sami kai shi yasa suke cewa ai aski amma ba wai barin gashin bane dai dan sabon manzo Allah duk suna da kum da suke taje gashin annabi yana da kum da yake taje gashin sa kuma shi yasa in ya tafi aski yake askewa gaba ɗayan ya aski shi yasa zaka ga yanzu ma da ake nuna gashin sa gashi ne mai tsawo haka saboda haka yana barin sa in ka san zaka bar gashin ka din amma ka tsaftace shi zama yana da tsafta baya tara dauda baya tara kazanta kuma lokacin wankan janaba ka tabbatar ruwa yana shiga har can fatan tanka yana tabawa to wannan baka da laifi amma in ka san ba za ka iya yin haka ba to lalle ne ka aske shi ko ka rage shi yanda ruwa zai iya shiga kanka lokacin janaba
na'am eh tambaya na gaba yana cewa kamar yadda shari'a ta ce bai halatta namiji ya sa kayan mata ba shin idan mutum ya dinka riga da wando da atamfa yayi laifi
abinda ba shari'a tace fa kariya siffanta da siffofi na mata kariya siffanta da siffofi na mata to sai ka sa babban riga da ka sa babban riga a sai kuma ka sa hula sai ka sa rawani amma sai ka sa jambaki sai ka kawo Aisha ka sa ka kawo dan kunne ka sa to gashi kayan ba na mata bane amma me kai kenan to wannan shine abin da shari'a ta hana dan yanzu kayan da kake cewa na mata a Najeriya ko misali yana maganan atamfa ne atamfa a arewacin Najeriya ka ce na mata ne in ka je kasan Yarabawa maza suna sawa ba na mata bane to so in kana nufin coat da trouser da shirt shine na maza in ka je kasan Turawa duk mata suna sawa da za ka yi kenan so shi yasa abin da ake nufi akwai al'ada da siffa da ka'ida misali kamar kitso an san mata ne suke yin kitso kai ko da yake akwai wa'ansu ƙabilun mu bororoji suna yi da sauransu su amma al'adarsu mazan da matan duk suna kitso amma inda mata ne kawai suke yin kitso wanda da an ganka za a zaci mace ne farkon tunanin wanda ya ganka abinda zai zo a kansa cewa mace ne take zuwa ko mace ne yake gani to wannan shine shari'a ta hana ka kai ko ka canja tafiyarka ya zama tafiya irin na mata ko magananka ka kai harshen ka kana magana irin na mata to wa'annan shine abin da shari'a ta hana kar namiji ya siffanta da siffan mata kar mace ta siffanta da siffan maza wannan duk shari'a ta hana
ne tambaya na gaba yana cewa ni dai agent ɗin gidan haya ne a cikin wanda muke ba wa gidajen akwai arna da musulmai to amma suka ne fasikanci a gidajen mun sani amma muna ba su ya matsayin kuɗin da muke ci halal ne ko haram
da abun kashi biyu ne mutum ne musulmi ya zo yana neman haya a wajenka sai ka ba shi haya to amma daman ka'ida yanda ya kamata ka yi tun da farko ka tambayi halin kafin ka ba shi haya to ka tambaya ka yi bincike an ce ma mutumin kirki ne ka ba shi gidan haya a kan zai zauna ko yana da iyali ko bai da shi amma yana da sana'arsa da yake yi da sauransu to wannan ba ka da lafiya ce to bayan ka ba shi sai ya zama ne shi ɗin ne yake zuwa misali ya ɗauko abokanansa su zo gidan su sha giya ko kuma shi ɗin ne zai je ya ɗauko mata su zo gidan ya yi zina da su ko kuma shi ɗin ne zai je ya ɗauko wani namijin su zo su yi luwaɗi a gidan to in ka sani gaskiya ya kamata ka sallame su don duk abin da za a yi a gida kana da kamin shawara in alheri aka yi in nafila suke in sallah suke kana da alheri to sannan na biyu idan daman gidan shi wanda ka ba wa hayan ya ce a'a karuwai zan sa a gidan ka san kuma karuwai ne zai sa to tun da farko ma bai kamata ka ba shi ba saboda duk abin da aka yi kana da kamishin a ciki ko kuma a giya za mu sayar a ciki ko kuma a gidan caken muke so mu bude ko a gidan luwaɗi muke so mu bude to duk wannan ko kawalci da sauransu bai kamata tun da farko ka ba wannan na maganan ko musulmi ne ko ba musulmi ba wai sai wanda ba musulmi ba ko musulmi ne ko ba musulmi ba duk wanda gidan da ka gina saboda haya ya kamata ka san wanda za ka sa a ciki me halinsa me sana'arsa me ina yake samun kuɗinsa da abubuwansa duk wannan ya kamata ka samu ka sani ya kamata kawai daga mutum ya zo baka san shi baka ɗauki gida ka ba shi baka san sana'arsa ba ko kuma baka san a'a ma tare wuyan mutane yake yana sayarwa yanka mutane yake yana sai da gaɓaɓuwan jikinsu ya samu kuɗin ya zo ya baka duk yanzu dan abubuwan da yake aukuwa kenan ya kamata kowa ya zama dan duk abin da aka yi a gidan kana da kamishin in alheri kana da commission in sharri kana da commission ba za ka ce a ai ya bashi gida ne ban sani ba ruwana da abin da yake ba haka bane ka bashi gida amma duk abin da yake yi kana da commission in alheri yake a gidan kana da commission saboda haka in ka bashi gida in ka ji abin da yake mara kyau ne ka zo ka bashi notice ya bar maka gida ka sa mutum ya kirki wannan dole ne wannan kaida wajibi ne akan ka kai mai hayan gida ko kuma agent na gida din musamman ma in abin da yake zai cutar da mutanen anguwar ko kuma makota so haƙƙin mutanen anguwar ma duka yana kan na'am to alhamdulillah Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi azumin mu Allah ya karbi ibadun mu Allah ya sa mu dace a cikin rayuwar mu Allah kuma ya ba mu cikawa da imani a koyaushe. Allah ya sa ƙarshen al'amuran mu duk ya zama alheri. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Allah ya saka wa shehinnan mu da alheri. Allah ya saka wa iyayen mu da alheri. Allah ya saka wa malaman mu da alheri. Yan uwan mu da suka riga mu gidan gaskiya da masoyan mu da abokanan mu da makotan mu duk Allah ya ji kansu. Allah ya gafarta musu Allah ya kai musu ladan ibadun su da kuma addu'o'in da ake musu duk Allah ya kai musu cikin makwancin su Allah ya sanyaya musu makwancin su alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam iyayen mu da suka riga mu gidan gaskiya Allah ya gafarta musu Allah ya tsara musu haske ya tsara musu kusanci da manzo Allah Allah ya tsara musu soyayyar annabi a inda suke alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda suke nan da ransu kuma Allah ya tsara musu tsawon rai da lafiya Allah ya tsara musu imani da tsoron Allah Allah ya tsara musu ayyukan alheri alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kasan mu Allah ya sa mata albarka Allah ya tsara mata albarka Allah ya tsara mata daukaka Allah ya tsara mata kiyaye wa Allah ya kare mutanen kasan mu gabaki daya daga dukkan sharri duk wanda yake nufin Najeriya ko yake nufin Borno da wani sharri Allah ya mayar masa sharrin sa Allah ya mayar masa sharrin sa Allah ya kare Borno daga dukkan sharrin mai sharri Allah ya kare Najeriya daga dukkan sharrin mai sharri shugabanni da Allah yake ba mu Allah ya ba mu shugabanni na gari in ya ba mu kuma Allah ya ba su imani cikakke ya ba su tausayi ya ba su kuma hikima da za su tafiyar da al'amuran al'umma cikin abin da shi Ubangiji yake so ya yarda da shi Allah ya musu jagoranci a lamarin su sarakunan mu na addinin musulunci duka Allah ya tsara musu lafiya Allah ya tsara musu daukaka Allah ya tsara musu imani Allah ya tsara musu tausayi Allah ya sa musu son talakawan su Allah kuma ya sa son su a zuciyar talakawan su albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أمرك والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ونصر العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين